Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Mutane uku sun mutu sannan takwas suka jikkata a wani harin makami mai linzami da rashin ta kai a birnin Kyiv jiya Asabar, kamar yadda jami'an yankin suka sanar. Wannan shine hari na takwas da rashin ta kai kan babban birnin Ukraine a watan Yuni, inji Sergei Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kyiv. Ya kara da cewa zubowar tarkacen makami mai linzami da rashin ta yi amfani da shi a harin ta Kyiv ya haddasa gobara a benaye da dama na wani gida mai hawa 24. Ya kuma ce jami'an tsaron sama sun harbo makamai masu linzami na rasha sama da 20 a sararin samaniyar birnin Kyiv. Jami'ai a Ukraine suka ce rasha ta kaddamar da hararren makami mai linzami kan wasu garuruwan Ukraine a jiya Asabar, lamarin da ya jawo hasarar gine-gine da rayuka. A halin da ake ciki kuma, mutane 11 da suka hada da kananan yara 3 sun jikkata domin harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Dnipro, wanda ya lalata gidaje 4 kamar yadda gidan Radio Free Europe Radio Liberty ya ruwaito. Jami'ai suka ce 7 daga cikin su na kwance a asibiti. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira a jiya Asabar da a dauki matakin gaggawa domin dakatar da yawan kashe-kashen mutane da ke yin kaura daga Aljamina, babban birnin jihar Darfur ta yamma, wanda wasu 'yan sa kai na Larabawa da ke samun goyon bayan dakarun sa kai suke yi. Sama da watanni 2 kenan da dakarun Sudan karkashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan ke fafatawa da dakarun sa kai ta RSF karkashin jagorancin tsohon mataimakin sa Muhammad Hamdan Dagalo. Rikicin mafi muni ya barke ne a Darfur, wani babban yanki na yamma da ke kan iyaka da kasar Chad, inda Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa rikicin ya juye zuwa na kabilanci. Kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya, Ravina Shamdasani, a wata sanarwa da ta fitar ta ce, muna matukar damuwa da yadda ake ci gaba da samun irin waɗannan kashe-kashen na ba gaira ba dalili, muna kuma buƙatar ɗaukar matakin a dakatar da kashe-kashen cikin gaggawa. Ta ƙara da cewa mutanen da ke tserewa daga Aljamina dole ne a tabbatar da wucewarsu lafiya, kuma a bar hukumomin jin ƙai su isa yankin domin tattara gawarwakin waɗanda aka kashe. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya ce, in banda 2 daga cikin mutane 16 da suka yi wa interview sun shaida kisan ba gaira ba dalili da kuma kai hari kan fararen hula akan hanyar Aljamina zuwa kan iyaka tsakanin ranakun 15 zuwa ranar 16 ga watan Yuni. A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki 2 a kasar Masar, ziyarar da ke kara jaddada dangon zumunci da ke tsakanin kasashen biyu. Jirgin Modi ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Alkahira da yammacin jiya Asabar, bayan ya fito daga ziyarar kwanaki 4 da yi a Amurka, inda ya tattauna da shugaba Joe Biden, ya gabatar da jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka, sannan ya gana da manyan 'yan kasuwan Amurka da India. Wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani Prime Minister India ya kai Masar tun shekarar 1997. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce an shirya Modi zai tattauna da shugaba Abdul Fattah el-Sisi a ranar Lahadi. Haka zalika kasashen biyu za su rataba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar zumunci. Jiya Asabar ne al'ummar kasar Saliyo suka kada ƙuri'ar zaben shugaban kasar, inda shugaba Julius Maada Bio ke neman wa'adi na biyu. Zaben na zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara. Bubakar Konti, wani matashi dan shekaru 27 daga yankin Wellington a gabashin Freetown, babban birnin kasar ta Saliyo, ya ce ya je rumfar zabe tun da sanyin safiya, inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i 4 gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliyo da ke cikin jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa tsakanin shekara 1991 zuwa 2002, biyo bayan barkewar yakin basasa. Kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa kasar lahani fiye da shekaru 10 da suka wuce. Wasu ƙarin al'amura da suka zama kalubale ga ci gaban tattalin arzikin kasar ta Saliyo su ne annobar cutar corona a shekarar ta 2020.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai muke dole. Kasuwar namu na wannan mako ya ziyarci daya daga cikin manyan kasuwannin rago ne da ake da su a yankin kudu maso yammacin Najeriya wanda kuma ke nan birnin Lagos, wato kasuwar Alaban Rago. Kamar da dai kuka sani, kasa da mako guda kenan a gudanar da bikin babbar sallah. Kuma wannan kasuwa kamar da nake gani cike yake da raguna da dai sauran dabbobi har shanu don gane da wannan biki ko shirye-shiryen wannan biki. Kuma zan mika ku ga shugaban falake na wannan kasuwa domin ya gabatar da kansa da kuma bayyana mana nasarori ko matsalolin da ake fuskanta a wannan shekara sakamakon matsaloli na tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. To idan kun shirya, bismillah.
Bismillah, ni ne Alhassani Chairman Takoki na chairman falake Alaban Rago Lagos, wato a matsayina na chairman, abubuwan da suke damun mu akan kasuwar nan wato yana da matsala sosai. To a gaskiya cinikin da kobi bana na bana ya fi na bana da kuma shekarun da suka gabata da yanzu, don bana gaskiya mun samu matsaloli da dama na kasuwanci na shekaru da yanzu haka magana nake da kai. Raguna suna nan sun fi ƙasa ba mai saye, akuya ba a saye, rago ba a saye, duka sauran dai abin da ka riga ka san a bangaren shanu ba a saye, akuya ya rike ya lalace gaba daya.
To bayan matsalan canjin kuɗi na tsohon gwamnati, ko kuma za mu iya cewa ƙarin farashin man fetur ko tura tallafi ya shafi wannan kasuwa?
Wannan rashin ciniki abin da ya ja mu sha ɗaya daga cikin canjin nan da Buhari ya yi. Wannan canji da aka yi gaskiya ya shafi kasuwancin kuma ƙwaran gaske. Saboda a halin yanzu muna da falke shaye da ɗari wanda a zaune ya tura kuɗi ne banki, an hana mashi banki na can zaune bai da abin da zai zo ya kasuwanci da su. Saboda haka wannan canjin kuɗi sakamakon da Allah ya kasara falakenmu da dama. Jaya tallafin mai da halin ko da tulungu ya yi gaskiya shi ma ya shahi kasuwancinmu, saboda matsalan mai da ake tare da ita to ta jawo mu kwastominmu rashin su zo kasuwa su sayi saboda sun ga abu ya mahu tsada, ga ne rashin kasuwa ga kuma cajan mai. Saboda haka a matsayina Sani ta kuke cewa ma ina ba gwamnati shawara, don Allah duk abun da ya kasance zai zama madadi na bangaren kasuwancin ba. Allah muna roƙon gwamnati da Allah ta ɗauki mataki da gaggawa.
To ko shugaba na da wani kira da zai wa gwamnati dangane da matsalolin kasuwanci da ake fuskanta?
Bangaren yan kwago, mutanen da ke Yarbawa waɗanda suke tare motoci suna cewa sai an ba su kuɗi, wannan abun ya sha mu daga ya dame mu. Don Allah da dai muna roƙon gwamnatin Lagos, saboda Allah ta ɗauka mana mataki akan wannan kasuwancin namu.
To a waje ɗaya kuma ga wani da bisa ga dukkan alamu ya zo wannan kasuwa ne domin sayan rago, wanda yake bai so ya ambaci sunansa, amma dai ya mun bayani game da yadda ya ga wannan kasuwa a yau.
Assalamu alaikum, sayan rago na zo amma farashi ya dan haura, ga kuma rashin kasuwa, ba kasuwa ga farashin dabba ya yi sauna. Abun da yana so buri na samu 1980 sai a ce 100-110 aka hana, haka ma ba a sallamar ba. Ragon da ba za ka siya 100 shi ne yanzu ana cewa 120-130, farashi ya haura kuma gaskiya ba kasuwa.
Yanzu da yake farashi ya haura, za ka siya ne ko ku za ku koma gida?
A bara na kusan na siya kaman ashirin haka, amma bana yana ko 18 na samu na cewa kaman ya yi.
To ku sun gaya maka dalilin da ya sa ragunan nan suka yi tsada a bana?
Abin da ya sa ga wahalar canji ga cikin tallafin mai aka ce kudin mota ya karu, shi ne abin da ya karshe wa farashi ya karu.
To bari mu koma wajen wani dan kasuwa kuma wanda shi ma ya kawo ragunan ne nake ji daga yankin arewacin Najeriya. Ya suna malamin da kuma halin da ake ciki a wannan kasuwa?
Sunana Bala Mai Iyali, birnin Zoma Bukain Zofe Gama. To kasuwa alhamdulillah, amma saboda Allah mun samu matsala ta kasuwa tun daga January zaku ga aka ayyan da ainihin tsohon shugaban kasa ayyana magana canji tun daga lokacin kasuwanci mu saboda Allah ya samu matsala kamar magana cire tallafi inda abin da anka ce na cire tallafi za a yi adalci da gare shi wannan ba zai shafi kasuwancin mu ba inda ai muna adalci mu talakawa insha Allah amma dai duk abin da ya taba muna kasuwannin da yake mu canji nan ba saboda masu kananan masana'antu kwata-kwata wanda zai iya cire wani abu ya sai abun nan su ne suke sayan kaya ko kuma amma sun daina zuwa su saya gaskiya ita kasuwa ta alabara ko kamar Africa ne ko kina da yau ko Chadi Cameroon Niger Mali Nigeria ana zuwa gaskiya da Chadi da Cameroon da Nigeria da Niger ba mu da wahala komai a kasuwancin da muke zasowa ba inda muke wahala irin an ce mun shigo garin Lagos dan ogoro suna bugun motocin hakin da mun ka dauro a mota suna yankewa suna tilasta mana dole sai direba ya ba su kudi in ba haka ba da aduna ko da mi suna bugun mu shi ne idan mun aka ce ogoro ai duk wanda yake shiga Lagos ya san ogoro su ne suke mana wannan za su tare baya wuce a gate kan da ka zo daga Isheri daga Bega kan da ka zo Alaba kana ya samu ogoro hedi mutum 50 a haya kai ba adadi kowa tara ma hannu yake ce dole sai ka bashi kuɗi idan baka bashi ba hakin da ka doro a mota ma shi za su yake kowa su dauko to kina da muka yi gwamnati dan Allah ta duba irin wayannan tun daga inda muke doho kaya ga haya wanda zai tara hanya illegally an shi kuɗi dan Allah ya muna magana shi kawai ka roƙo bayan da kai aka isko su sai su nuna da atuna da misali dole sai ka basu kuɗi musamman ma na irin garin Lagos da mun shigo Lagos mu haka yawo Bega nan ne idan agoro duk ungwar da zaka je sai ya tare duk ungwar da zaka je sai da agoro ya tare ka yace sai ka bashi idan baka bashi ba buhuwan kowa ko kaikai da muke daura muna ba dabbobin mu su za su yanke su je da su kuma buhuwan nan muna so su 8000 muna so su irin adadin da yadda mun ka so su akwai mai akwai kanana zaluncin da suke mana kenan kuma muna kira gwamnati dan Allah ya taimaka mana akan agoro
so ta ba kai gowo kowo awon o le soro ko ikin problem sẹ́pù ìsì àrípé gáàsì ó ti wálẹ̀ díẹ̀ gáàsì ni tírélà náà ń lò sẹ́rí tí ní sí.
To shi ma dai wannan malami da ya zo sayan cewa yake gaskiya akwai tsadan raguna ba kamar da yake a bara ba kuma wannan ba zai rasa nasaba da tsadan mai ko kuma cire tallafi ba da kuma batun canji da yan kasuwan ke bayani wanda tun bara amma gashi matsalar ya tsallako zuwa wannan shekara to fatan mu dai in ji wannan malami shine gwamnati ta danga tsara tana duban gatari da kuma yi wa talaka adalci to ko shugaba na da wani kira da zai yi wa gwamnati dangane da matsalolin kasuwanci da ake fuskanta
muna roƙon gwamnati don Allah ta tallafa mana mu yan kasuwa saboda mu dai ba mu shi da gwamnati sannan ita gwamnati ba ta shi da to Allah muna roƙon a tallafa mu dangane da wannan kasuwanci na abun ya kai wala haula wala quwwata to da gabara ana samun misalin kusumi wanda zai shigo Alaba hedi mutum 1000 amma ga halin yanzu ko mutum 50 babu duka kowa wannan radadi na jiha tallahin mai da kuma canjin Buhari da yayi duniya na kasa kowa saboda haka muna neman du'a don Allah a taimaka mana kan wannan kasuwanci namu sumoyi ba hazo a san dabbobi yawanci suna zuwa yawanci kun gwa hazo saboda su ma kansu babu abin da za su sai da babu ya ri ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kai zuwa dabbobi ne ka diba kai da kanka kana ganin ga raguna nan ba ma musai ga sharu nan ba ma musai awaki ba ma musai saboda abin ya kai wala haula wala quwwata kuma ga motar ta riga ta ba dai mu sai ana doko mota daga arewacin miliyan 1 to ka tono za ka sai da saboda Allah muna roƙon a taimaka mu da wannan kasuwanci namu gabara ana samun ragon 200,000 amma ga halin yanzu bai wuce 100,000 wanda ake zamu saboda rashin kasuwanci saboda abun ya rige ya yi tsada tun daga can arewa matsalan mai ta kawo ma abubuwan tsada kuma nan kasuwa babu ciniki dan dai har Allah ya sa ba a sai da gode na ba hasara ta riga ta zo hasara ce ta kara samun falakin mu saboda babu yadda za a yi dai mu nan mu samu abin da za mu ci da su abun da kira na gode muna gode da fisu da Allah duk abun da ke maka mu talaka tunda ta ce dan talaka daga sannan talaka ya zabe ta don Allah da annabi ta dauki matakin za ta tallafa mu talaka wanda mu yan kasuwa za mu ji dama abu ya kai wala haura wala quwwata muna roƙon mu ne tsaye muka zabe ta dare da rana mun bar gidajen mun ba aikin da muka mun zabi gwamnati to ya kamata gwamnati don Allah da annabi san abin da za ta yi mana mu ɗan kasuwa da bori
to ba sauraro a nan ne kuma shirin namu wannan mako zai daga aya a madadin sauran waɗanda kuka je muryoyin su a wannan kasuwa na Alaban Rago na ku baban gidan cikin ke cewa ai sallah lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Joseph John Hayab kujera na kungiyar Kristoci Reshiji har Kaduna a cikin shirin mu na nasihar Lahadi a yau za mu karanta karin magana sura 12 aya 17 maganar Allah tana cewa sa'an da ka faɗi gaskiya kai adalci amma karrayi sune jagoran aikata rashin adalci yau ina so ne da jan hankalin mu da kan magana mai cewa fadin gaskiya rayuwa ta kai inda ta kai yau a duniya wanda mutane sun zama masu fadin ƙarya ba su faɗa gaskiya har yara ma kanana iyaye suna koya musu su faɗa ƙarya idan iyaye suna cikin gida makwabci ya zo ba su son su ga makwabci ko wani da ya zo karɓa wani abu gurin su ce ga musu na yi tafiya to tun muna koyawa yaran mu faɗin ƙarya a cikin gida har sun kai suna faɗin ƙarya a waje suna faɗin ƙarya a wurin a makaranta suna faɗin ƙarya a duk inda suka samu kansu to Bible yana gargaɗe mu da cewa idan mutane suna faɗin gaskiya to za su zama adalai amma idan mutane sun zama masu ƙarya to nan za a samu kowane irin rashin adalci kai da ka zama uba ke da kin zama uwa ku kowa a yayan ku yadda za su faɗa gaskiya su faɗa gaskiya don Bible ta ce za mu san gaskiya gaskiya kuma za ta yaddar da mu Bible kuma ya nuna mana da cewa bari ina ku ya zama i a ya zama a mai faɗin ƙarya ba zai iya zama shaida na gari ba mai faɗin ƙarya yana da baki biyu ba za a san yaushe ne ya faɗa gaskiya ba mai faɗin ƙarya zai iya ma ya bashe iyayensa da kuma makwabtansa da kuma na kusa da shi domin babu gaskiya a bakin shi to kamata mu koyawa yayan mu faɗin gaskiya mu ma da mun zama iyaye mu zama iyaye masu faɗin gaskiya a samu muna faɗa gaskiya a coci muna faɗa gaskiya a gurin aiki muna faɗa gaskiya a duk inda muke idan har kana zumunci da mutane sai su sun za ka faɗa gaskiya ba za ka yi ƙarya ba to abin da ka faɗa za su yi amince da shi amma idan mutane sun san da cewa za ka yi faɗi magana har ka yi rantsuwa amma ƙarya kake yi to ko da ma ka zo ka faɗa wani abu da ya zama gaskiya ba za a yarda da shi ba domin an san ka da rashin gaskiya yau yawanci wanda suke shugabantar mu a wannan ƙasa da kuma bangaren duniya gabaki ɗaya sun mai da ƙarya ya zama sana'a suna faɗin ƙarya sai su ce siyasa ne a'a ba inda an ce siyasa ƙarya ne sai dai wanda ya yi amfani da ƙarya ya yi siyasa kada ka yarda rayuwar ƙarya ya zama rayuwar da za a san ka da shi bari mutane su san ka mai faɗin gaskiya domin ta wurin wannan ne kai za ka samu abinnan abokanai wanda sun sani ba za ka yaudare su ba kuma abin da ka faɗa gaskiya ne Allah ya sa mu zama mutane masu faɗin gaskiya ba mu ƙaryata ba mu yi addu'a ya Allah ka taimake mu zama masu faɗin gaskiya a kullayomi domin rayuwarmu ya zama rayuwar da jama'a za su amince da shi a lokacin sunan Yesu mai ceton mu amin
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata maniyata su dauka domin kula da lafiyar su ta hanyar tsafta da sauran su don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya dauka ta iska ko kuma a bandaki da makamantan su tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima to likita barka da wannan lokaci
yawa sallallahu
kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki
yawancin cututtukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki zawayi da sauransu wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga-zirga da majata suke ta yi a wannan kaso.
Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka?
Kin gan alhajinmu su suna ganin cewa tunda yake suna Makka ya zama dole su dinga zuwa haram suna sallolinsu amsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancinsu akwai ɗan nisa da haram ɗin kamar kilomita biyu ko uku. Kuma yanayin inda kasan take ga zafin rana yake ganin su taka zuwa haram wajen su je su sallan asubahi su dawo su je zuhur asar maghrib isha su dawo. Ina yin wannan faman sun a rana guda su yi wajen tafiya kamar kilomita goma. Yawancinsu kuma sun dan manyanta don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekarun ba. In sun yi wannan suna dawowa sai su zube cikin asibiti kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon jiki da sauransu. To kuma kin san wannan shekarun alhazina da yawa kin ga cinkoso a cikin Makka. Kowa kuma na zuwa da cututtukansu daga kasashen su especially wanda ake dokawa ta hanyar iska kamar tari. Kuma inda ake cinkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cinkoso a dakuna da sauransu sai ki ga wa'innan cututtukan suna yaduwa.
To musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin Hajji akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta?
Eh kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin Hajji wannan shekarun ba yawancin mutane sun zo da cututtukan da sun saba da shi a gida kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu. Kuma yanda sun taso zuwa sai ba yadda musu su zo da magungunansu zuwa wannan kasar Misir sai ya kasance cewa yawancin su sun zo na a gida suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna. Abin da muke kira complications na wayannan cututtukan ne yanzu muke gani. Yayi ga wani da gembo a kafa da yana da diabetes ba ya shan maganin diabetes nasa gembon ta zama infected yanzu ana kokarin inda za a mishi magani. Ko kuwa ki gan wani da hawan jini wanda ya wuce kima to kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko din shi ta samu matsala. So duk abin da muke gani yanzu kenan. Kuma akwai abu daya da mun son faɗa shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa a bayan gida don slippers da suke sawa sun sai kwashe su kisa yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai tans mai dokan sansi sosai to yawancin suna faduwa kuma su samu kariyan kashin su. Akwai da yawa yanzu da aka yi musu aiki wanda don su samu kariya ko a kafa ko a hannu sun kai wajen 5-6 yanzu. So ya kamata alhazai ma su san cewa irin slippers wanda yake na soso bai kamata a fita waje da shi ba ko zuwa masallaci ko wajen da akwai dan ruwa haka sai sai kwashe su. So garan su slippers masu roba wanda yake tafin slippers din roba ne ya fi wanda yake soso. Irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskanci su in mun ji can banda wanda na gaya miki dazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon sauro.
Musamman yanzu da muke garin Makka za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi. Shin me ya kamata maniyyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala da ya danganci na zafi ba ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko heat exhaustion ko kuma dehydration wato karancin ruwa a jiki da sauransu?
Kwarai maganan ki gaskiya ne. Kin ga anan an recording har up to 50 Celsius or 50 degrees Celsius. Wato zafi ranan ya wuce kima ba yin sa a Najeriya wajen da muka fito. So wannan zafi ranan yana kawo matsaloli sosai. Kin ga kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatin jiki ma yana kawo lahani. Inda alazanmu da madatar sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa yawo a cikin rana. Kuma yanzu da za a je filin Arafat da ke gan yawancin su so sun dage su je Jabal Rahama su ce su saiwa a Jabal Rahama daga ranar na har faɗuwar rana.
Likita me ya kamata su yi wata shawara za ka ba su don kare kansu daga waɗannan cututtuka?
Na ɗaya su sai a rumfunansu su yi addu'o'insu a rumfunansu amma ya zama musu dole su fita to su rike lema kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba don bakin leman shi ma yana jan zafin rana sosai kayaki man da su sai kasance especially mata ya kasance farin kayaki don bakakin kayaki shi ma yana jan zafi yana rike zafi sosai kuma su rike ruwa su nemi goran da su zuba ruwa ruwa a sha kamar lita 10 a rana daga wayewan gari har zuwa faɗon rana amma abinda zamu ce wanda ya fi shine su zo na arufuna su an gyara Arafat yanzu sosai kuma mukayif isu su yana sanyi sosai yanzu ba kamar da mutum yana iya duk addu'o'insu da ibada a cikin rumfunan su haka ma amuna yake gan alhazai sai yauce ake in gan duk wannan a cikin zafin rana duk wannan abin da na faɗa kamar history da kika faɗa dinnan ba ciwon da Musa ba gani a can gida Najeriya ba amma kin gan anan ba wuya an samu kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa
kamar wasu irin alamomi ne da mani ya ci ko kuma alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudugudu ya taho asibiti domin neman lafiya
eh kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa to alama ne cewa akwai karancin ruwa a ciki in alhaji ya fara zuwa bayan gidan kuma ruwa har ya fi so uku to nan da nan ya nemi ruwan rayuwa wannan ake ORS ya fara sha ruwan gishiri da sugar yanzu ma nan akwai su cikin paketi muna da su da yawa clinic namu yanzu nan da nan a bashi in dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko wani ko zazzabi ko ya fara tari yanzu asibiti akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za a ba su Allah ya yarda kuma su samu lafiya insha Allah
daga karshe gaba daya wani jan hankali zaka yi wa maniyata domin ganin cewa ya abubuwan da ya dace
na daya su ji shawarin da muke bayarwa don shawarin nan suna da amfani kwarai kin ga mun ce a daina yauce cikin rana mun ce a yawaita shan ruwa sosai da kuma yanzu abinda muka gano cewa kariyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan tayo sauransu sayan abinci na kon tana bayar da abinci kuma yawancin suna kula da kitchen masu bayar da abinci su ana kula da tsaftar wuraren amma yawancin alazumu ba su saba da wayannan abincin ba so su je suna sayan abinci na kan titi to abinci na kan titin nan kin gan nan ka sa akwai kuɗa sosai kuma ba masu dubawa su tabbatar da inda ake tsaftace wannan abinci so shine ke kawo gudawa da amai da sauransu amma inda alhaji ya zama mishi dole lalle ya sayi abincin kan titi ya tabbatar cewa abincin na da zafi in ya'yan itatuwa ne tabbatar cewa an wanke su don cinkoson da akwai a ko ina su bayan gida ne su masallatan ne da sauransu su tabbatar cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu in babu sabulu su sa su nemi hand sanitizer ana goge hannu sa amfani da takunkumi ma a masallatai da sauransu yana da amfani sosai yana rage yawan mura da sauransu da kuma da za a fita da rana a nemi lema kuma mun ce wanda yake kallon fari ya fi wani kala mai duhu don su suna jin zafin rana sosai
ta masha Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shaibu Galadima inda ya mana bayani ya kuma bada shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin haji likita muna godiya kwarai da gaske sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da tada shirin da bada umarni Muhammad Hajji Baballake sallama da ku auni lafiya.